Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi sallah lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan kasafin kudin Najeriya, kuma yau zamu dora daga inda muka tsaya makon jiya. Madina Dauda ta ci gaba da fira da wannan tambaya da ta yi wa Alhaji Garba Wala.
Ibrahim Garba Wala, kana ganin wannan hali da ake ciki har zai iya sawa wani ya sha'awan ma shigowa wannan ƙasa ya ce zai zo ya zuba jari?
Batun maganin halin da ake ciki a bisa yanayi na gwagwarmaya ma da ita kanta gwamnati ke na maganan rashin tsaro, musamman maganan Niger Delta. A halin da muke ciki yanzu a nan cikin studio, mun san me ke gudana a bangaren Niger Delta yanzu haka. Ana yunkurin a ce za a je a share wannan gurbataccen yanayi da suka samu kansu a ciki saboda irin abubuwan da ake na barna. To babu yadda za a ce mutumin da ke kokarin ya zo ya samu yalwa ne, kawo ya zo ya nemi arziki ya samu yalwa ya shigo ana cikin wannan yanayi. Sannan idan aka mai da hankali musamman abubuwan da masana suka yi magana, kamar abinda shi Dr. Ishaku ya faɗi na cewa ga sharuɗa da ake da shi na yadda ake gudanar da ita kasafin kuɗi. Shin akwai tsari da ake bi na a aikace nake magana, na a tabbatar da cewa an samu wannan biyan bukata, ko kuma an bi tsari har ma a zo a samu wato result ko kuma sakamako a bayyane? Wannan shine abin tambaya. So bisa tambayar ki, akwai abubuwan da yake so mu mai da hankali a kai. Na zahiri maganar budget muke anan. Idan ana maganar budget, aka zo aka ce an yi an dauki wata, wasu sun yi babake ne sun dauki wani ayyuka suka kifa a nan saboda su ma su samu wani abu da ake ce da shi padding a Turanci. Shin wake da tabbacin cewa shi kenan an yi dan babu? Ina so mu mai da hankali akan wani bangare na gwamnati, musamman abin da ya shafa wannan hukuma da take gyaran hanya
ga
FEMA. A kuma a dauki mun yi nazarin wannan abu, a ce a dauko budget din FEMA a duba, zaka ga ko zaku ga abin takeici a ciki. Akwai ayyuka wadda aka sa na local government akan ayyuka da za a yi na federal government. Wannan tabbas ta ina aka samu wannan? Sannan ana magana cewa yanzu nan a wata, yanzu muna watan 6, yaushe za a bada kuɗi aikin hanya da rani ake ga damuna ya shigo? Daga yanzu zuwa wata nawa ne ruwa zai tsaya? Sannan za a ce wanda aka bashi aiki na gina hanya na shekara 2016 ya gama aikinsa, har a ce lalle wannan daga cikin kuɗin da aka yi kasafi ne na shekara na 2016, sannan a ce an gama a zo a shiga kuma na shekara na 2017. Akwai abubuwa na nazari a nan. So wannan siyasa da ake shigowa da shi na a zo a yi ta bugawa tsakanin 'yan majalisu da bangaren shugaban kasa ko bangaren zartarwa, talaka baya bukatun shi. Na goyi bayan abinda Alhaji ya faɗi, babu bukatun waɗannan abubuwa. Mu koma mu ga kanmu gaskiya. Abinda muke magana a nan shine akwai kungiyoyi, bari in magana a wani bangare wanda yake min ciwo, wanda ya shafi wannan magana da muke. Shin idan aka ce masu bawa gwamnati shugaban kasa shawara bisa, ko kuma masu kula da harkokin yaɗa labarai na tsakanin shugaban kasa da 'yan Najeriya, wane ne yace ba su da haƙƙin su dauki bayanai na 'yan Najeriya su kawo shugaban kasa? In zai za su kawo bayanai daga bangaren shugaban kasa su kawo 'yan Najeriya, ba za su dauka su maida masa ba? Halin da 'yan Najeriya suke ciki ba haƙƙin su bane na su maida su tattara bayanan ne yadda ya kamata a samu a nika shi shugaban kasa cikin halin da ake ciki? Dan Najeriya idan ya samu kansa a bangare na mai biyayya, kada a dauka jahili ne, kada a dauka mara hakuri ne, kada a dauka bai san abin da yake ba, kada a dauka cewa ba mu san me muke ba. Yadda kungiyoyi suka tsaya suke da al'umma suke zuga shugaban kasa suke yaba masa suke kara masa karfin gwiwa, kada masu waɗanda suke tsakani su kawo su zama cewa su ne matsala. Idan ko lokacin da talakawa ko al'umma za su juya ba zai daɗi ba. Muna wannan maganar ta zahiranci ne a nan, ba mun zo ba ne mu zauna a zuga gwamnati ko a zuga wani ko a yi fadanci, saboda a'a magana ce wadda ake yi a bayan fage muka kawo ta duniya su ji su ce da ba za mu zo bane mu ma mu fake mu yi ta zuga ana cewa ka ba. Ni kaina nan da nake magana, ni ne mai yaɗa bayanai mai kula da bangaren abin da ya shafi information na I stand with Buhari kungiyar da muke ban ina tabbatar muna haka din ba wai mun zo bane mu yi bambadanci mun zo ne mu tabbatar da cewa aqida irin nasa da ra'ayi irin nasa an yi koyi da shi shine ya kawo ga al'umma suka zabe shi dan haka a local government ina Buhari da yake wajen a councilori ina Buhari da yake wajen a chairman an ka koma ko majalisu na jihohi ina Buhari masu ra'ayin Buhari da suke wurin shi kadai kawai aka sa a gaba kowa shikenan daga mai neman kujera ce ba zai iya zagin Buhari ba kuko ba zai kushe shi ba daga mai neman wani abu ce a kar ku tabo wannan ba shi bane Buhari baya san wannan bai tare da ne wannan sannan su da suke kusa da shi su sani cewa mu ƴan Najeriya mun san me yake mun san kowa ne shi Buhari
to malam Yusha'u bari mu dawo yadda waɗannan bayanan da muka yi gaba daya zai taimaka wa gwamnati wajen gyara halayyar mutane su daidaita da yadda halin gwamnati yake yaya zamu yi
ba wato Hajjia Madina abinda Aji Wala ya fada da abinda doctor ya fada ya ta'allaka ne ba gwamnati da zaki nasara in talakawa na yunwa wannan zahiri ne saboda haka kuma mu a bangaren tattalin arziki ra'ayi ya rabu biyu ne Hajjia kafin a zama daya kasa takan zama daya idan farashi ya daidaita su babban magana shine wata rana muna bayani irin haka sai bayani ya bayyana dan mu sai duk duniya tun kafin a shata iyakokin kasashe ana kasuwa kasa da kasa shi yasa ra'ayi masana yake su biyu shine ra'ayi irin na David Ricardo shine kasa ta yi kasuwanci ta kuma siyo abin da ba ta da shi domin ta siyar da ta daidaita farashi kuma ta ciyar da mutanen ta to Najeriya inda muna da shinkafa da abubuwan da muke samarwa don a ci a rayu inda muna da su a ƙasa to da farashi bai wannan dagawan ba haka kuma gwamnati tana da reserve na kuɗi a inda ake ajewa a 2014 shugaba Goodluck ya ciro a cikin kuɗin ajiya 2.8 billion dollars
to raran kudin nan da kake fadi ta cikin gida ne ko dai asusun kasar waje
asusun ajiya na kasar waje wanda ake taimakon yan kasa da shi ko dai ta bangaren kasuwancin kudi ko kuma ta bangaren daidaita farashi
me ya faru da raran asusun
raran asusu gwamnati za ta yi bayani amma mu muna bayani abin da shafi tattalin arziki da girman sa da yanda ake tafiyar da shi dole ne kasa ba zai yi kasa tana da biliyan 30 a reserve dinta ta kata ciro kuɗi daga reserve dinta domin a samar da abinci a kasar ba na gajeren zango
eh tambayata
na'am
shin dole ne sai an tabo wannan asusun tunda ana da wata asusu a gida da ake aje raran kuɗi
Hajjia idan ana maganar kasuwancin kasa da kasa
sai an tabo wancan
shi sai yake a foreign reserve din kuma abin da ya tabbata shine mashawarta ko ba mashawarta wannan da ta yi magana dole ne a samu daidaito kuma a samu mashawarta masu tausayin mutane saboda a tattalin arzikin kasa kasa tana kasuwanci da dalilai kala-kala to mu a dalilin mu na yanzu kusan shekara 16 da aka yi ana shigo da shinkafa ne an ta siyasan shigo da shinkafa a bara shinkafan nan mu ma muna da ra'ayin a yi shinkafa a ƙasar mu amma ba mu da ra'ayin farashin shinkafa ya ninka a wata 12 waɗannan abubuwa gwamnati ta san dalilan ta san yadda za a yi a fito da a daidaita a sauƙaƙa ma talaka a kan farashi idan ba a sauƙaƙa ma talaka a kan farashi ba to akwai matsalan da zai samu tattalin arziki shine dakta ya yi tun daga farko an raba mutane biyu da masu kuɗin gaske da talakawan gaske masu kuɗin gaske sun kulle kuɗaɗe iyaka su ciro bandar ɗaya na dala su ba ɗan canji ya kawo musu kuɗi mai yawan gaske shi kuma talaka ba inda za shi a banki bai da shi a gida bai da shi kai abinci su ya ƙare kuma farashi ya hau to haka ake rayuwa a ƙasan kuma ba daidai bane dole gwamnati akwai emergency situation
kash ga bayanai amma saboda karancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin bakin mu malamin Shehu Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakilar mu Madina Dauda ne Salu Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya
Katuna yanda kaza mi kudinka kajawo ya kaza mi kudinka to je ka kashe su ta hanya mai